promet. Faites vite, me fais chier à ces... The Voice of America, direct from Washington. Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Za mu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace, shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Cikin shirin namu na wannan makon zamu yi dubi ne akan ƴanci da kalubalen da yara mata ke fuskanta a fadin duniya, abin da ya hada da fiyade, cin zarafin mata, rashin ilimi da dai makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Na farko na shirin namu na yau, wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana zaure inda ta tattauna da wasu ƙwararru game da wannan batu. Ta kuma fara da jin ta bakin Hajjiya Rabi'a Galadima, wato tsohuwar daraktan cigaban yara mata a ma'aikatar harkokin mata ta ƙasar, domin jin matakan da suka kamata iyaye su ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar yara, musamman ilimin ƴa mace da ke zama tushen cigaban duk wani tattalin arzikin ƙasa. Yama zamantakewar al'umma.
Hajiya Rabi, idan na soma da ke yaya zaki kwatanta mana rayuwar yara mata a fuskan tattalin arziki da kuma siyasa musamman ma a Najeriya?
Alhamdulillahi ala kulli halin harkar tattalin ilimin yara mata a Najeriya a yanzu dai sai mu ce alhamdulillah. Mun samu ci gaba kusan abubuwa uku da ake ganin su ne negative attitude ko negative behavior da suke faruwa ga harkar ilimin yara mata a ƙasar mu Najeriya, kamar yanda dai da yawa muka sani talauci, jahilci da sakaci. To amma a yanzu Allah cikin hikimar shi mun samu ka cewa yara yanzu birni da kauye matan sun san cewa ilimi shine abin jagora, kowa yana neman ilimi da kauye. Na kan tuna shekara 1983 sanda nake principal a kauye a Kano a Kabo. Duk sanda aka zo hutu aka dawo in kina da yara 50 mata a misali daga Rogo ne, Bari ne, Butu-butu, Karaye, Dawakin Tofa, duk dai area din da take nan kusa da Gwarzalo Kaggan ne. Idan aka dawo daga hutu in kina da yara mata 50, to insha Allah kafin tsakiyar term guda 35 sun gudu, musamman makarantun da suke ba su da katanga, ba masu gadi masu kula, guduwa suke. Amma yanzu gashi nan yaran mu da yawa a je suke ƴan mata, amma suna kaunar karatu kuma mun samu ci gaba. Menene ya kawo haka? Wayewar kai da ake wa mutane ko iyaye birni da kauye. Sarakuna suna iya kokarin su, NGO suna iya kokarin su, ma'aikatu na kula da harkokin mata da yara suna iya kokarin su. To Allah kulli halin na san mun ci gaba ta wannan bangare.
Kuma Hajiya, kafin in je ga sauran malaman da ke cikin zauren nan, akwai mata da dama waɗanda suke taka rawa a fuskan da ya shafi tattalin arziki. Idan na yi kwatance da mace ɗaya wadda ta fito ko in ce zakaran gwajin dafi a cikin wato waɗanda za su shugabanci hukumar kasuwanci ta duniya, wato Ngozi Nkonjo-Iweala, wannan alama na nuni da cewa mata ma suna taka rawa. Sai dai idan muka duba arewacin Najeriya, har yanzu akan samu matsalolin da yake haɗawa da idan auratayya ne ana ma yara auren wuri, wato yana hana su daman cika muradin da suke so su zama a rayuwa.
To ko a arewa ai mun muna da jaruman mata waɗanda sun isa a zaɓe su a ko'ina at any international level. To amma mu tuna harkar mu ta arewa. Ba ma so sawa ƴan uwan mu baya idan abu ya taso. An sun samu karagar mulki mata sun taso suna abu sai an mata wani jamhurin da wani bakin fantin da sai ta zama demoralized. Ai muna da mata isassu masu ilimi, masu hazaƙa marasa tsoro. Ni nayi aiki da Ngozi Iweala a Federal Ministry of Finance, a sannan ina Deputy Director Training and Staff Welfare. Jaruma ce ba ta da tsoro. Kuma mu ma a arewa muna da su, to amma ba za mu tsaya mu tattalo namu mu ɗaga su ba. Daga sun yi ɗan kuskure mu za mu fara zagin su. Su kuma can ɗaya ɓangaren idan suka ji nasu ko sun yi laifi guf suke yi, su yi shiru su mara musu baya. Sun san suna da laifi amma ba za su faɗa ba. Saboda haka muna da matsala a arewa. Dole mu tsaya mu san namu namu ne. Kuma muna da mata da suke marasa tsoro. Ga misalai, ga Naja'atu, ga Aisha Ismail, waɗanda na sani kurin na kusa da ni. Dukkaninsu ba su da tsoro. Babu gudu, babu ja da baya. Amma ba za a mara musu baya ba. Daga kin fito sai a ce ai ƴar wance ce, ai wance ubanki kaza ne, ai kakanki kaza ne, ai ke kaza ce. To Allah kuwa, Allah ku Ghafurur Rahim ne. Duk abin da bawa yi ko me yi ne, Allah mai rahama ne.
To masu sauraro, abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe, kasance da shirin Ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin. Ya sa madadin kowa da kowa, musamman ma wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim da Salman Abo da ya haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. Ma assalamu.
Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ƴa mace.
Masauraro assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin ciwon ƴa mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Ma'azu. Wannan shiri na ciwon ƴa mace an kirkire shi ne don tattauna batutuwa da suka shafi mata. A cikin shirin ciwon ƴa mace a karon farko, za mu tattauna dalilin da ya sa mata suke kishin juna ko da ba su taɓa haɗuwa a rayuwarsu ba. Domin tattauna wannan maudu'i, muna tare da baƙi biyu waɗanda za su gabatar da kansu.
Sunana Hajjari Kisi Ɗangaji.
Sunana Mariya Ƙashin.
Me ke janyo haka?
Gaskiya ne. Dun mace idan ta haɗu da ɗa mace yawanci lokuta za ki ga kamar akwai gaban nan. To dalili ko shi ne ita mace Allah ya halice ta ina da kishi a jikinta.
To ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karon farko?
Haka ne, kusan wata ba da santa ga wata ta ɗara ta ne kawai. Ina ga shi ne da
dalili. Hajiya Bilkisu.
Wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyarmu. Za ki ga cewa ko yaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita, to yana iya yiwuwa ta kishi ko kuma level ɗin ku ɗaya. Amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi, wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji. Wato kamar yadda kika ce ciwon ƴa mace ya kamata ya zama to eh na ƴa mace ne, a ce mace mai ciki. Dole duk wani damuwan ki na mai ciki, namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan abubuwan da ke faruwa daga samun ciki, labor, haihuwa da raino ba, sai mace ƴar uwa a wannan daidai. Amma idan ya zo wani lamari na rayuwa, muna da kishin junanmu. Saboda kamar in za ki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa, in aka zo za ki ga ana yawon siyasa, ana yawon, za ki ga mata na bin mai ita shugaban fi haka nan da an zo wurin zaɓe. To wala sai su kauce, ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi, kar ta zama wani abu sai a je a sa wani miki. To kishin da muke da shi ne duka natural.
Mutane da dama suna tunani cewa kishin ƴa mace yana tasowa ne idan suka bari mutum ɗaya.
To yanzu ba haka bane ba. Za ki ga ba mijinku ɗaya ba, ba ku haɗa ma dangi ba. Amma dai wato kishin yana da zai an ga cewa za ka zama wani abu. To bari in gaya miki, ko ƴaƴanka aka ga suna neman su ɗaukaka, to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai. Amma da fa kuna tare, an ga cewa ke ba komai ba ne, ƴaƴanki ba komai ba ne. Ita ta fi ki da zarar an ga ka taso. Ban san me yake jawo wannan kishi tsakaninmu mata ba, kuma mata sun fi haka.
To ni Hajjia Mariya.
Na'am, to ni ina ganin ko wannan abin fa kamar halitta ce.
To amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi?
In kin ga kamar ko ana ƴan matanci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mijin aure. To daga ranan nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki.
A takaice mata zaman munafurci suke da ƴan uwansu ko?
Yawanci akwai waɗanda ba shi amma yawanci suna haka. Shi ya sanya ko da mace ta fito siyasa ko da suna goya mata baya da zarar sun ga gaskiya fa take yi fa sai kiga sun fara dare mata.
To ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati. Hakan za a kai ga cimma wannan bukata?
Ba a ci saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau.
Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare?
Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali.
Akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba dan mazansu suke yi ba suna yi ne dan ƴan uwansu mata. Hajiya Balkisu.
Wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yazo wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin ne kika daura sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa sai ki ga wanda suke taron wanda harkan su dai sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fashion kamar yadda Hajiya take ruwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace ir uwarki wallahi in kika je junction hanna ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne
to Hajiya
ma amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
wannan mata
din ba matan yawa za ta so ta yi mingling da maza dan za ta ce matan munafukai ne
ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba
wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari dan koma baya kadan wajen kwalliya kwalliyan nan ita ce jaza gasa me kika daura me kika sa ɗan wato bari in ɗinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga duk akwai wannan
amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya
ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban ƙasa kin ga maimakon su haɗa kai dinga yin wani abu wanda zai kawo ginuwa a garinsu ko su kafa wani ɗan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma tana taimakon shi da ɗan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana gasa da waccan ta ɗinka kaza ni ma sai na yi
Hajiya Balkisu
waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza
to me zaki daura akan abin da za ta ci
Hajiya Malam ta faɗi gaskiya gashin ne da ya mana yawa gwamnati ana son a daga matan
ta yaya su matan za su taimakawa kansu ta yaya za a yi har mu ci gaba kuma ta yaya za a shawo kan wannan
kamar yadda muka ce mu haɗa kanmu sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana kokarin ana wa'azi cewa a rinka haɗa kai a so juna amma gaskiya zan gaya miki zai ɗau lokaci kafin a haka ko ina kika je
kifin
yana nan a cikin zuciyarmu.
To Hajiya Mariam me zaki ɗora akan wannan bayani?
Shi ma abin da zan ɗora shi ne wayar da kai ya kamata a shiga yi musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawo da kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya taimaka ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka ture mu gehe guda suke ta abin da suka ga dama dan sun san kanmu ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurɓu da yawa a ƙasar nan a ko ina ma da mu ke mulkin fa ba mazan ba saboda mu ne kan gaba ko me ake za ki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haƙin
kai
sai ki ga kuma an zo an ban mu a baya mun zama ƴan turun mu.
Wata irin tarbiyya za mu bar wa ƴaƴanmu?
Gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai ƴaƴa ta nuna ma yaranta da su ta so da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata, kuma kada su yi kishin junansu, su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so, don kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi. Da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu, to har maƙwabta ma ba sai ɗan uwansu kaɗai ba, har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna. Amma manyan ‘ya’yanki kuma ke uwa ɗin da ya kamata ki tashi ki kauda wannan abin a rayuwarki. Manyan yaranki suka ga kina da wannan kishin da ƙyashin da gasa, to abin da kike fashi za su koya. Kamata mu iyaye mu fara gyara namu har kafin mu gyara na yaranmu.
To Hajiya Bilkisu, me zaki dora akan abin da ta faɗa?
Mu tusa musu tsoron Allah da san addini da tsoro, sannan kai a matsayinki na uwa ke kanki ‘ya’yan naki ki kokari ki haɗa kansu, saboda akwai iyayen da su da kansu suke ɓata ‘ya’yan naki su rabu. To mutum daga gida ba su haɗa kan ‘ya’yan naka ba, haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu haɗa kansu. Nasiha, nuna musu zumunci, tsoron Allah, ƙaunar kowa, da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna. Saboda daga cikin gidan ma ‘ya’yan sai ki ganin baka haɗa kansu ba, ka nuna ka fi son wannan, ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da ƙoƙari, ka nuna a'a ta ki sauran ‘yan uwa ma sai ki ga suna ƙin su, ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yanda yake, amma dai ku so juna.
To dukanku ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan sawa a ransu, ta yaya zamu ga faɗakar da ‘ya’yanmu da jikoki da ‘yan uwanmu cewa batun fasutura ba shine kawai ba? Yanzu duniya ta ci gaba, mata kuma idan ka bibiya a duk ƙasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna riƙe da makamai masu mahimmanci.
To ya kamata dai mu sake shawara, mu sake tunani. Duniya ta ci gaba kam. Na taɓa wata baƙuwa duka da ku kowanne biyu ta zo da shi daga Germany da ‘yan top ɗinta ‘yan kaɗan suke nan, Baturiya ce da kuɗinta. Amma inda nake zan wannan tashar ƙila da hin na cika akwati da sutura don in je in canzawa. Kin ga bambanci kenan. Ya kamata mata mu sake shawara, mu sake tunani. Kwalliyar nan a ƙyale ta haka nan. Kowane ya shiga tattalin arzikin gidan shi da na ƙasa baki ɗaya.
So Hajiya Bilkisu, me zaki ɗora daga ƙarshe?
Da mu ƙoƙari mu fahimtar da kanmu cewa wannan abu tsumman nan da muke tarawa banza ne. Saboda kullum idan za ka tuna cewa to wa in na tara wannan abu in sake mutuwa daga ni fa sai ƙyalle za a kai ni da shi. Kishin nan ba zai kai mutum da ko'ina ba. Soyayyar juna shi ne zai kai mu ga farin ciki har zuwa ƙarshen rayuwarmu. To mu nuna wa kanmu ƙaunar juna, mu cire kishi, mu sa Allah ne ɗaya.
To masu sauraro, iya abin da lokaci ya bamu damar kawo ku kenan a cikin shirin namu na ciwon ƙyamace wannan mako. Sai ku tare shirin a makon gobe wanda za mu duba batun dalilin da ya sa mata ba sa mara wa ‘yan uwansu mata masu tsayawa takara baya. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku, musamman ma Solomon Abu wanda ya haɗa, ni Aisha Ma'azu nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba.
To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon.
Cin hanci da rashawa, handama da babakere, kamuya-muya da almundahana su ne umul haba'isin da ke dakushe martaba da kimar ƙasa a idanun duniya. Munin wannan lamari tamkar ɓullar wuta-wuta ne a cikin gona mai yabanya. Masu lura da al'amuran yau da kullum sun ce muddin waɗannan lamurra suka mamaye ƙasa, tabbas al'ummominta za su shiga cikin halin kakani kaye. Suka ba da shawaran cewa mafi ala irin wannan hali shine a tara dattawan ƙasa don duba lamarin ta yadda za a gano mafita. Sanin kowa ne cewa al'ummomin Najeriya musamman na arewaci suna fama da taɓarɓarewar matsalar tsaro wanda yake laƙumin rayuka a birane da kuma ƙauyuka, yin fyaɗe ga mata da yara. Lamarin ma har ya shafi noma.
Mu dai mutanen karkara babu abin da muka ta'allaka da shi illa noma. Noma ya zama bai yiwuwa saboda ba tsaro. Na biyu kiwo, shi kuma kiwon ya zama bai yiwuwa, yanzu sun zo sun kwashe ne aƙalla mutum 10. Mu kan munan sai da muka sha da ƙyar, Allah ya kare mu, muka fake cikin duwan haƙi.
Saboda ƙamarin lamarin, mazauna sassa daban-daban a arewacin ƙasar sun yi zanga-zanga a lokuta daban-daban. Kowane katsina an yi a Matazu, Dutsunma da kuma Jibiya. Mutanen Zamfara sun yi nasu a ƙarshen makon nan.
a shiga gari kamar yaki an samu sauki, sai dai mutanen nan sun dawo suna dauki daya-daya. Za su tara mutane zuwa gona ko sun dauko haji su amshi shanun da suka taho da su da ranar kirkiri su tafi. An yi haka a Kwari, an yi haka a garin Gungun Magarya. Akwai wani malamin asibiti bisa hanyar shi tsakanin Gibi zuwa Batsaliran aka dauke shi har yanzu yana hannunsu. Sannan ta bangaren jami'an tsaro, ba za mu ce jami'an tsaro ba su aiki ba, amma abin da ke bata ma kowane mahaluki rai wanda har shi ya ja da aka yi wannan zanga-zanga, za a faɗi wa jami'an tsaro ɗan ta'addan nan su kwashe awa biyu, uku, har huɗu, daga inda gaske ake za a iya cin musu. Amma babu komai. Amma in ka taso tsakanin Jibiya zuwa Katsina, ina mai tabbatar maka kana iya kirga checking point na tsakanin ɗan sanda da custom da immigration aƙalla guda 43. Kuma duk inda ka zo kuɗi ake ansa. Abinda mutane suka yi ba muna goyon bayan su bane ba a kan ka fito ma ka yi faɗa da hukuma. Amma akwai hanyoyin da ya kamata a bi, wanda ya kamata a sanar da hukuma ta sani. Fisa birin lahi ma'aikatan tsaro na bisa hanyar Jibiya, duk abinda ka ɗauko sai an anshi kuɗi. Akwai wani ma'aikacin tsaro ya tara wani ya ɗauko da sace, ranka da sace na ɗauko, ya ce mai ai ba da saba in jarkoki ka ciko da ruwa ka sanyo su cikin mota ka biyo na wurin, in kana so ka wuce sai ka bani kuɗi.
Gwamnatin jihar Katsina ta shirya taron ƙara wayar da kan masu ruwa da tsaki game da kula da rayukan al'ummominsu, irin su sarakuna, 'yan majalisar sarki, hakimai da kuma malamai na addinai. Cikin jawabinsa, mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman ya bayyana abin da ya daɗe na damun shi a zuci.
Mu zo mu ta meeting na without any result, wallahi sai mun zama resolute. Donan ba ta yiwa, duk wanda ya kamata a hukunci a hukunci kan shi kowane ne, tunda ƙasa ake so ta zauna lafiya. Ya Excellency, wannan sai ka sake zama ba kullum a tazo a bada kuɗin mai ba, babu ta lalace, mota ta lalace, bindiga ta ƙirga ta ƙi fucking. Kullum labarinsu yau an kashewa ne, an sace wa ne, an kashewa ne, an sace matan shi. Aka zo maganar rain a 'yan wata. Ta bakwai wata biyar wata ta nan muka kama wani cikin masallaci, shi ke fushi a masallacin, amma muka kama shi yana sadame da karamin yaro, yaron ya ci ai sun daɗe suna haka.
A nasa jawabin, gwamnan jihar Aminu Bello Musari ya yi magana ne game da sasanci da kuma mataki na gaba da ya kamata a ɗauka.
Sasancin nan muka fara shi, amma ya kamata yanzu a kalli abubuwan da aka yi a gashin ina gyara yake. Sojoji da 'yan sanda da su suke yaƙar wa'annan mutane, su su jagoranci maganar sasanci. Sasanci kuma ba daga sama ai ƙasa ba, a'a ga hakimai nan wanda suna daga tai.
Bisa la'akari da koke-koken jama'an da ake kaima hari, gwamna Musari ya yi jawabi ga waɗanda abin ya shafa.
Wannan al'amari aikinmu ne mu duka, sannan ku jami'an tsaro muna da sanin cewa kuma kuna da jini a jikinku da dangi da kowa kamar mu, amma ku kuka zaɓi wannan aiki kuka ce za ku yi shi, saboda ba ku da dalilin da zai sa a kira ku kuke zuwa. Wani ya ɗauko labari ya ba ku, ku je ku sai da ranci a wurin wani cewa ai wannan ya gaya mana. Kuna zaton an an yi wannan gaman ta ƙare kenan, an za a gamu da Allah. Kuma kaɗan ka ɗan sanda ko duka yayan ku za su yi sojoji, za su yi su normal life. Abin da kai to shi za ka samu, in ba ka samu kanka ba za ka samu kan ƴaƴanka, ko kan samun wani wanda kake ji da shi. Wannan uniform ba license ba ne, opportunity ne to serve. Kun yi playing very important role wajen dakushe mutane su ba ku labari. Shi ko wanda ya ƙi labarin ƙarya ma da labarin banza, to ni kirkin ma zai wuce shi. Dole ne ku yi encouraging, ku yi restoring faith, ku yi restoring confidence ɗin mutane. Mai martaba na magana, akwai matsala, akwai ta wajen police, akwai ta wajen judiciary ɗin. In ka kama judiciary sai su ce yadda 'yan sanda suka yi filing charges. Idan ka kama 'yan sanda sai su ce ministry of justice suka ba da shahara. Wannan matsalar wallahi sai mun ta san mata. Mai martaba na magana, amma na tabbata idan muka yi resolve ɗin cewa za mu kwato ƙasarmu, za mu gyara rayuwarmu, ko wallahi al'amuranmu za su.
Shin ko me jami'an tsaro za su ce game da wannan jawabi na mai girma gwamna? Sufurtan Gangamba Isa shine kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina.
Magana da mai girma gwamna ya yi magana ce wacce take ko mai amfani.
kwace 'yan sanda ta jihar Katsina muna da sashe har guda uku waɗanda suke an ɗora musu alhakin nauyin bincike akan wani abu na rashin da'a ko na rashawa ko cin zarafin al'umma. Akwai ofis na provost marshal ɗinnan ba wani abin da aka dora musu illa su yi bincike akan wani laifi da wani ɗan sanda ya gudanar. A ofis ɗina akwai public complaint bureau a ƙarƙashin commissioner of police yake direct muke zuwa muke kai mishi duk inda aka samu wani korafi ko cin zarafi ko wani abu na rashawa ko dai wani abu na laifi wanda wani ɗan sanda ya aikata. Akwai runduna wacce IGP Muhammad Adamu Bakar ya kafa wato S-Squad wanda ake ce musu IGP S-Squad su ma suna nan suna aikin su akan bincike na duk abin da aka aikata. Kamar yadda na saba faɗa cewa ko yara ne kake da su sama da guda biyar suka kai goma dole sai ka samu waɗanda suka fita zakka. Ballantana a ce kamar runduna ta 'yan sanda a dole ne ba sai ka samu baragumi, amma muna iya bakin kokarinmu duk lokacin da aka ce an kama wani ɗan sanda ya yi aikata wani laifi wanda ya saba wa tsarin aiki mu ga cewa an hukunta shi.
Mutane sun yi korafi na cewa checkpoint sun yawa hanyar jibiya kuma duk inda ka zo sai an anshi ɗan na goma.
Ba 'yan sanda kaɗai ba ne, babu wani jami'an tsaro waɗanda babu su akan wannan hanya. Hanya ce wacce za ta shiga da kai jamhuriyar Nijar. 'Yan sanda waɗanda muke da su a wurin su ne wanda ake kira border patrol. Sai shi DPO na jibiyar da yake da checkpoint guda ɗaya a wannan wuri. Saboda haka idan ka lissafa checkpoint ɗin 'yan sanda a wurin ba zai wuce guda uku ko huɗu ba. Amma duka jami'an tsaro muna kai kuma ƙorafin da suke yi muna saurara. Kamar satin da ya wuce har controller na custom da na immigration sai da na yau magana akan matakan da ya kamata a ɗauka kuma mun cimma matsaya wacce yake mai kyau. IGP S-Squad sun je sun kakkama waɗanda ake zargi da laifuka kuma ana kan bincike a nan hedkwatar 'yan sanda ta Katsina.
Sani Shabin Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Zalanga, makwalla a Eja, Ijawa, Najeriya. Alhamdulillah, hakika wannan zanga-zanga da ake yi a wasu sassa na Najeriya, wannan abu bai mana daɗi ba. Kuma waɗanda suka tada wannan fitina, mun ba za mu yafe musu ba. Domin kuwa, duk mutumin da ya tada fitina, to Allah ma bai mata da sauki ba. Kuma mun guda mu yanzu mata ba. Domin a ce ana zaman lafiya, a zo a samu a riƙaƙo na ƙosan gidaje da ofisoshi da motoci a ƙarƙashin mutane ba ku kare ba da ana zama lafiya. Ni ne amfani. Ya kamata gwamnati ta duba ta ga wasu irin hanya wace hanya za a bi domin a magance wannan abu. Wannan abu ba ma san ne ko za a koma cikin Najeriya. Da haka ya kamata gwamnati ta san wace hanya za ta bi a kwantar da wannan rigima. Kuma duk waɗanda suka kasasa wannan abu in ma waɗansu ne suke an gizowa ake yin wannan abu wallahi ba za mu yafe musu ba. Allah ma ba zai yafe musu ba. Da haka na fata gwamnati za ta ƙoƙari ta ga ƙarshen wannan abu ya zo ba tare da zo da jini ba. Ba tare da tare da fitina ba a bincika a gani duk wanda yake da hannu kowa ne yake da hannu akan wannan zanga-zanga wallahi ya kamata a hukunta shi kamata a bashi ba. Wannan yana ra'ayina.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. To masu saurare, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.